Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarki Hashim Gumel, tare da Yusuf Aliyu Harandar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasashe na kungiyar ECOWAS sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta mutunta matakin da suka ɗauka akan kasar Mali. Gwamnatin Taliban ta buƙaci kasashe makwabta da su maida musu da jiragensu. Ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin manyan kasashen duniya Amurka da Rasha.
Kanan labarin kenan aka saurara. Yayin da a yankin kudu maso gabashin Najeriya ake neman hanyar warware rikicin da ya shafi na Mandukanu.
Ni dai bana goyon bayan wannan, kuma bai da akan cewa maganar nan da kanu ta yi daidai da na Wazirike ba. Tunda ko ba kome Wazirike bai yi ta barazana akan ɗaukin Najeriya wani sashen ƙasa ba.
Haka kuma yayin da aka shiga kwana na uku na yajin aikin in a daidai da tahu a birnin Kanan Dabo. Ko kun san?
Ya caba fata dau, wallahi a caba ta dau. Kai ka hau? Ni na hau. Saboda a yau ɗin nan dai ni kaɗai na san nawa na kashe. Shi yasa ma da na zo wurin aiki na kasa cin abinci dan ban san makoma ta ba na tashi koma gida. A tawowa ta tafiya naira 50 a 300 na yau.
Daga nan za mu leƙa ƙasar Kamaru inda ake gudanar da gasar wasannin kofin nahiyar Afirka. Domin jin yadda wasan Najeriya na jiya wakana. Bayan dukkanin rahoton da muke ɗauke da su, sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, ta da fatar an wayi gari lafiya. Kasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulkin Mali a wannan makon. Muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar ƙudurin shugabannin kasashen ƙungiyar ECOWAS na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkinsu zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba, cewa a gaggauta miƙa mulki ga tsarin mulkin ƙasar Mali ba tare da ɓata lokaci ba. Michael Beng, jakadan ƙasar Gabon na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaidawa Majalisar Ƙasashe 15 a madadin gwamnatinsa Ghana da Kenya. A halin yanzu dai kasashen Afirka uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu. A wani taro na musamman da suka gudanar a ranar 9 ga watan Janairu, mambobin kungiyar ECOWAS sun kakabawa kwamitin mulkin sojin ƙasar Mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan Fabrairun 2022 ba, har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa, a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata. Da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman Afghanistan a babban birnin ƙasar a jiya Talata, ministan tsaron Taliban Muhammad Yaqub ya ce gwamnatinsa ba za ta bari waɗannan ƙasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba. Ina kira ga Uzbekistan da Tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu, kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don ƙwato jiragen nasu.
Kafin yi sake dawowa da labarai, za mu leƙa Najeriya. inda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi bayanai akan shugaban yan awarin na Mandukanu na IPAP cewa ba za a sake shi haka kawai ba sai ya kare kansa amma tsohon shugaban majalisar dattawa Ike Ikoremadu ya ce za a iya warware matsalar a siyasance to sai dai kwaro a fannin siyasa na ganin abin da kamar wuya wakilin murya Amurka Madina Dauda ta yi nazari kan batun ga kuma rahoton da ta hado mana
Ultimately, we'll find a way, a political solution, you know, in respect of the Namikanos report. But I don't want to predict what will happen. But in the past, we've done a similar thing. When Wazirike was detained by Obasanjo.
Tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ikoremadu ne yake cewa har yanzu suna ci gaba da neman hanyar warware rikicin siyasar da ya shafi shugaban masu fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu Ikoremadu ya bada misalin irin tuntubar da ƴan asalin Igbo suka yi a lokacin da aka kama tsohon shugaban masu Braf Uwazurike har aka kai ga sako shi Ikoremadu yace yau ma haka za su maimaita waɗannan tuntubar a siyasance domin a samu sako Nnamdi Kanu wanda yake fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi ta'addanci kashe-kashen mutane da cin amanar kasa abinda yasa ake garkama da shi a wurin jami'an tsaro na farin kaya kenan amma kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari yace akwai bambanci tsakanin Uwazurike da Nnamdi Kanu
ni dai bana goyon bayan wannan kuma bai da akan cewa maganar Nnamdi Kanu ta yi daidai da na Uwazurike ba tunda ko ba kome Uwazurike bai ta barazana akan daukin Najeriya yana cewa sai ya halaka mutane ko kuma wani sashin kasa ba bai fito an yi takashe-kashe a lokacin sa ba bai kafa wata runduna wanda take ta barazana da kuma kashe mutane ba sa'an nan kuma shi din kansa ba a kai shi kotu an ba da bailin sa ya gudu ba to saboda haka wannan misali ba daidai bane
shi ma ɗaya kwararren a fannin siyasar diplomasiyar kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazari akan batun Nnamdi Kanu kamar haka
Nnamdi Kanu Uwazurike akwai bambanci da yawa Uwazurike ya rinka hada kan yan kasuwa ne yana sayar musu da wannan akida ta Biafra yana karban canjin sa yana ajiya shi kuma Kanu yazo ya kawar da Uwazurike ya kara wa tafiya kazanta ya sa ta zama ta kashe-kashe fiye da yanda ake tunani duk wanda yawa gwamnati haka ko yawa kasa haka a gaskiya haukani da kuma renin hankali a ce wai akwai wasu da za su fito su ce wai wannan laifin yana da maslaha ta siyasa
a yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido su ga irin tasirin da siyasa za ta yi a wannan magana ta Nnamdi Kanu shugaban ƴan aware masu neman a ba su ƙasar Biafra Madina Dauda
a gai da Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Koriya ta Arewa ta ayyana a yau Laraba cewar kaddamar da harbin na baya-bayan nan ya hada da wani makami mai linzami yana mai cewa shugaba Kim Jong-un ya halarci abin da ya bayyana a matsayin gwaji mai nasara hotunan kafafen yada labarai na kasar sun nuna Kim yana sanye da rigar fata kuma yana lekawa da abin hangen nesa a cikin abin da ya zama wani abin kallo da ake nufi da shi don kallon kaddamarwa a ranar Talata makamin ya nuna mafi kyawun iya jerawa kuma ya kai daidai inda aka kai masa hari mai nisan kimanin kilomita 1000 a cewar rahoton kamfanin dillancin labarai na Koriya ta tsakiya wannan ya fi adadin da sojojin Koriya ta kudu suka kiyasta a ranar Talata wanda ke bin diddigin harba makaman ma'aikatar tsaron Suwel ta ce makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 700 ne kawai amma ya nuna ingantacciyar iya aiki a duk faɗin ƙasar amurkawa sun fuskanci wahalayin gwajin kwayar cutar coronavirus yayin da nau'ukan omicron ke haifar da karuwar adadin cututtukan bayan lokacin hutu waɗanda dubun dubatan miliyoyin mutane suka yi tafiye-tafiye don kasancewa tare da danginsu nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaba Biden za ta buƙaci masu inshoran kiwon lafiya su biya farashin kayan gwajin gida guda takwas ga kowanne mutum a kowanne wata. Akwai matsala daya kawai ga mutane da yawa wajen gano wannan cutar da kuma yadda take yaduwa. Kathleen Omozo, wata yar jaridar New Orleans, ta ce ta yi shirin yin tafiya zuwa Faransa tun kafin a fara Omicron. Kuma mun yi takatsantsan yayin tafiyar, amma na dawo gida sai na ji ciwon makogoro, don haka na gwada kaina da wani kayan gwaji na gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. Rahotanni daga Kano a Najeriya na nuna cewa sana'ar acaba ta dawo a birnin kimanin shekaru 10 da haramtata. Hakan ya biyo bayan yajin aikin da direbobin babura masu kafa uku wato a daidai sahu ke yi, wanda ya shiga rana ta uku a yau Laraba. Sai dai hukumomin jihar ta Kano sun dukufa wajen neman mafita ga matsalar sufuri a birnin. Daga Kano, ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwadi ya aika mana.
Kano Lines na da motoci daga 300 zuwa 400 wanda suke tafiye-tafiye daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Me yasa muka ce su dakatar da wannan tafiye-tafiye, su saka su a cikin gari domin a samu sauki akan wannan al'amari da al'umma suka fata a ciki.
Alhaji Muhammad Mahmud Santsi kenan, kwamishinan sufuri da gidaje na jihar Kano. Ya ce baya ga haka gwamnati na daukar matakan samar da motocin safa-safa guda 100 da za su rinka zirga-zirga da nufin inganta harkokin sufuri a birni da kewayen Kano.
Wannan motocin ba za su kai karshen watan nan na Januwari ba, bayan Allah da kowace za ta karaso cikin birnin Kano. Amma abin da ya kamata al'umma su sani shine ita wannan harka ce da ake tsara ta, ba harka ce da ake zuwa kawai ka zuba motoci a wani igiya ba. Tana buƙatar wasu hukumomi da dokoki da zaka kafa, suna buƙatar tanade-tanade na irin su tashoshi da gurin tsayawa da gurin daukar mutane. To dan haka mun dauko wannan hanyar ne ta kowanne bangare. In ka zo magana bangaren dokoki, zan tabbatar maka hukumar da ya kamata ta gudanar da tsarin sufuri a birnin Kano dokar ta ma muna da kyakkyawan zaton cewa majalisa tana dawowa hutu za ta sa mata hannu.
Yayin da gwamnati ke cewa tana daukar matakan rage dadadin wannan yajin aiki na direbobin a daidaita sahu wanda ya shiga rana ta uku a yau. Yanzu haka tsohuwar sana'ar acaba da gwamnatin Kano ta haramta a shekara ta 2013 saboda dalilai na tsaro ta yi wa birnin na Kano kome.
Ya acaba fata dau, wallahi acaba ta dau.
Kai ka hau?
Ni na hau, saboda a yau din nan dai ni kadai na san nawa na kashe. Shi yasa ma da na zo gun aiki na kasa cin abinci dan ban san makoma ta ba ina tashi koma gida. A tawowa ta tafiyar naira 50 a 300 na yi ta yau. To kaga in dai ka zuwa 300 nawa zaka ci kuma nawa zaka koma gida?
Da nawa kake biya?
Da naira 50 ne zuwa 70.
Na hau acaba gore da gaske, na hau jiya na hau yau. Kuma za iya cewa bambancin acaba da yanzu ma ta yanzu ta fi tsada. Na fitani na ga mutane da suke yawo, za ga masu babura masu irin haya a ƙauye da sauran gurare haka wanda ba a cikin garin nan suke ba, kana ganin fuskokin su ka san baki ne. Duk sun shigo suna ta acaba.
Kai ma ka hau kenan?
Na hau jiya na hau yau. Inda ake kawo ni ka gani har 30 ana kawo ko 50, amma sai da na biya 150 aka kawo ni.
Koma ma haka
da fi sabilillahi ma a hakan zaka samu ma wanda zai dauke ta mai da kai.
Dalibai da ma'aikata da mata da ƴan kasuwa na cikin rukunin mazauna Kano da ke fuskantar gagarumin kalubale sakamakon wannan yajin aiki. Lamarin da ya sanya al'umma suka fara kiraye-kiraye a yi sulhu tsakanin bangarorin nan guda biyu.
Mu dai gaskiya mu fita wallahi mu zo kuke a daidai da gaban nan da gobe ko ba gaban ni ko jibi.
Ya kamata a satanta saboda mutane irin mu da sauran dalibai da ma'aikata da kuma ƴan kasuwa. Duba da yanayin zaka ga wani gashi ne yana ta tafiya a kafa kafin ya sauri ya je inda ya kamata ya gaji, in ma ya je a kafan ya gaji, kuma in zai dawo yana tunanin ma tafiyan kafan ne ko kuma yaya abin zai yi. Gaskiya abin akwai abin dubawa a ciki.
Sai dai zuwa daren jiya Talata babu wani sahihin zance da ke nuna zaman teburin sulhu tsakanin ƴan adaidai ta sahun da gwamnatin Kano, al'amarin da ke nuna cewa bangarorin guda biyu kowa ya ja daga. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwari. To daga kanan Nigeria sai mu leƙa kasar Kamaru, inda ake gudanar da gasar wasannin cin kofin Afirka, wanda a jiya Talata ne ƴan wasan Nigeria suka taka leda da takwarorinsu na kasar Misra. To koya ƴan wasan Nigeria suka yi? ga sabon wakilin mu na kasar Kamaru Muhammadu Rabi Idamba.
Tun tashin fari ƴan wasan Najeriya suka fara da azama sosai ta yanda basu bar ma ƴan wasan Misira saka ba bayan tsawon minti 30 hakan ya sa ƴan wasan Misiran suka fusata Simon tare da ƴan uwansa sun rungumi wannan daman ta yanda suka nuna ƙorewansu hanzari a wasa da kuma kuzari hakan ne ya sa ƴan wasan Misiran suka shiga cikin wani hali na tsakane wuya musamman ma masu tsaron gida Simon ya tsilla leda ta yana shu yayi keke she cikin ragan mai tsaron gidan Misira Najeriya 1 Misira ne ma a sakamakon wasan wasu daga cikin masu kallo sun ba mu ra'ayinsu.
Na gode wa Allah da Allah ya nuna mini wannan ball a cikin garin Garwa na taso daga Gombe State DTJ. Na zo Adamawa na shigo Kamaru kuma na samu na yi supporter din mutanen Kamaru. Muka samu muka ci 2-1 na yi supporters nasu. Gashi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yau an buga ball a Garwa. Yan Kamaru sun yi supporters namu mu yan Najeriya. Mun ci 1-0 na ji dadi sosai ina murna ina farin ciki
wasan yayi mun ji dadi su ba abin da ba su tsammani ba a birnin Garwa su ba su fa samu sun samu duk inda suka shiga sun samu ba inda aka daga tuta sai tutar Najeriya in ba na kamar wasu tutar Najeriya to shi da kuma nan mun muna cikin murna ne mun gode wa shugaban kasar mu kuwa Mr. President Paul Biya
sunana Hamidu Zubairu daga Najeriya mun fito daga Urojiri Adama State mun zo Kamaru mun ji dadi Najeriya bai ba mu kunya ba alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya samu gaba gaba har gaba annabi Allah ya ba mu sa'a wasan gaba kuma mu samu nasara har mu dauki kofi na mu koma da shi Najeriya mu kai ma General Muhammadu Buhari
Muhammadu Rabiu Damba daga nan birnin Garwa Jamhuriyar Kamaru
a gaye da Muhammadu Rabiu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta tabbatar da ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. To ko menene tasirin haka? Jama'a assalamu alaikum. Tun a ranar 25 ga watan Nuwamban da ya gabata ne, wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a Abuja ta yana dukkan ayyukan 'yan bindiga masu kai hare-hare da kisan jama'a da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayin ayyukan ta'addanci. A ranar 29 ga watan ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa da ke nuna biyayya ga hukuncin na kotu inda ta tabbatar da ayyana 'yan bindigar a dukkan fadin ƙasar musamman a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya a matsayin 'yan ta'adda. Bisa tanadin sashe na 1 da na 2 na dokar yaƙi da ta'addanci ta shekara ta 2011. A makon da ya shige kuma shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da haka a wata tattaunawa da gidan talabijin na Channels. To ko menene wannan matakin yake nufi ta fuskar shari'a da doka? Suleiman Usman Tsaki babban lauya ne mai mukamin San kuma kwamishinan shari'a na jihar Sokoto.
To na farko dai idan aka ayyana wasu kungiyoyi 'yan ta'adda wato an kawo su a cikin tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa sun zama kamar masu laifi a idon duniya domin aika-aikar da suke aikatawa ta wuce kowane irin misali wannan ma'anar wannan shine ba za a yi tattaunawa da su ba ko a yi negotiating da su domin a yi wani sulhu ko a yi musu wani amnesty sannan kuma nan zai ba da dama ga ainihin jami'an tsaro su ɗauki kowane irin mataki na dakatar da abin da suke aikatawa duk abin da ya faru ba za a tuhumce su da laifukan yaƙi ba kamar yadda ainihin doka ta treatment na prisoners of war ta Geneva Convention ta nuna, sannan kuma duk wani haƙƙi da gare su na bal'adama an kawar da shi, ba za a ce kamar ana tuhuma su da zaman waɗanda ake tuhuma ba, sai an tabbatar da yanzu kusan kamar laihin su ya tabbata.
Tuni dai da kungiyoyin farar hula da kuma musamman mazauna yankunan da ke fama da ayyukan ƴan bindigar suka yi na'am da wannan mataki na gwamnati. Basharu Altine Goyawa Isa shine shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya kuma dan asalin yankin gabashin Sokoto da ke fama da ayyukan ƴan bindiga.
Wannan mataki ai mutuntu ne mu al'ummomi na gabacin Sokoto, misali da suka ɗaukowa suna kashewa, suna kasarawa, suna toye mu al'umma, suna toye abincinmu, suna hana mu noma. Ai tuni mu ƴan ta'adda ne gare mu. Mu gwamnatin ce mun haga ta yi jankawa kafin ta yarda da cewa ƴan ta'adda ne. Dalilai ne na ramni na ainihin ƙasashe masu tasowa masu buƙatar adda buƙatu ga Turawa. Ƙasar duniya Turawa ka juya ƙasar. In ba dan haka ba, mai isko mutane suna kashe su kulma-kulma, ba a jira sai an ce ƴan ta'adda ne. Wanga al'amari ya yi mana daidai, kuma yanzu muna jira mu ga cewa wannan Tukano shi ma zai yarda da waɗanga ƴan fashin dajin ko kuma masu tahiya suna kama mutane suna garkuwa da mutane. Shin Tukano ya yarda su ma ƴan ta'adda ne? In ya yarda an sa kuɗaɗe masu ɗimbi an sawo shi an kawo shi, to a tuƙa shi ki ta yi shi faɗa da su domin shi kakkaɓe mana su.
To sai dai manazarta lamuran tsaro na ganin akwai abin lura a lamarin sai da za a iya bambancewa tsakanin ayyukan ta'addanci da ƴan ta'adda. Dr. Bashir Muhammad Acida malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai bincike kan kalubalen tsaro a yankin arewa maso yamma na ganin akwai gyara a lamarin.
To wannan al'amari ne mai sassaƙiya ƙwarai da gaske, saboda mu diba ƙasashe waɗanda ke wato bayyana wasu wato masu wani aikin ta'addanci a matsayin ƴan ta'adda, za mu isko mafi yawa waɗanda suke yi ko dai su kira sunan mutane su ce wane hayya an ɗauke shi ɗan ta'adda kuma duk inda an hagan shi a kama shi, ko kuma a ce wata kungiya yake ciki, wannan kungiyar gabaki ɗaya a ce wannan kungiyar da abubuwanta da waɗanda yake cikinta da ƴaƴanta da ayyukan da take yi duk na ta'addanci ne. To amma wannan sai abin ya baka mamaki in aka ce za a ayyana wato waɗannan mutanen masu kai hare-hare, wato ƴan ta'addan nan masu kai hare-hare da masu garkuwa da mutane a matsayin ƴan ta'adda, sai ka tambayi kanka aikin ne ake cewa ƴan ta'adda koko shin wasu al'umma ne daga cikinsu aka samu sunayen su waɗanda za a ce waɗannan su ne ƴan ta'addat? Domin in baka yi hankali ba, abinda ake wa gudu a nan shi ne kowa ya sani a ƙasar nan akwai ƙabila da ake waton dangantawa da wannan ta'addancin. To abinda ake wa gudu shi ne ake ƙare-ƙare a kai, shi ne kai kasance ita ƙabila ake son waton a shawo ma wannan waton kashin kajin. Ga irin wannan da ba kungiya gare su ba, ba su da wata kungiya da suke kira sunan su, daga a ce wannan kungiya kila kungiyar gamayya masu garkuwa da mutane, su sa mata suna kuma suna hulɗa ko kuma suna aiki ƙarƙashin ta, ba ka ce kungiyar kai. To in ka cewa aikin ne, to dama shi aikin a tsarin mulki ga dokar duniya da ta ƙasa, duk wanda ya ɗauki makami akan ƴan ƙasa ko akan ƙasa ko akan al'umma ko yake kassara su ko yake waton kashe-kashe haka, aikin ta'addanci ne shi. Wannan tsarin mulki da dokokin ƙasa da ƙasa sun tanadi cewa wannan aikin dama ta'addanci ne. To amma inda ake zuwa shi ne kamar yanzu inda sunayen su ya bayyana a cikin suna cikin manya-manyan waɗanda ake gani ko aka gan su a hotuna da makamai har suna waton ikirari akan wannan aikin, to su ya kamata a nemi sunayen su a ce an sa su duk inda aka gan su an ba da dama a kama su ko a hukunta su ko a kashe su ko kuma a hana hulɗa ko wace iri da su. Kaga kungiyar Boko Haram ita kungiyar ce da duk wanda ke ci da ƴaƴanta da ayyukan da take yi shi ne aka haramta, kuma aka ce kungiya ce ta ta'addanci. Kaga yanzu ba maganar mutum bane, ba maganar wani jinsi bane, na ko ina ka hito ko Bature kake ko dan wata ƙasa ko ɗan ina kake, in ka shiga ko Bahaushe ko Musulmi ko Kirista, in aka ganka tare da ƴan kungiyar Boko Haram ko ka bayyana cewa kai memba kake na wannan kungiyar, to an san cewa aikin ta'addanci kake yi domin kungiya ce. Wanda kuma abin da ya bayyana rubuma da kungiya da mutane ɗaiɗai ku shi ne ita kungiya tana da tsarinta, kuma tana da abin da ake cewa philosophy, wato wata manufa da take son ta cimma, tana da wasu shirye-shiryen ka'idodi da kuma tana da ƴaƴanta, tana da irin ayyukan da take a kungiyance. To amma waɗanda yake suna ayyuka ɗaiɗaikun ayyuka kaga daban yake.
To ko yaya gwamnatocin jihohin da ke fama da ƙalubalen na ƴan bindiga suka ji da wannan matakin na ayyana ƴan bindigar a matsayin ƴan ta'adda? Ga kwamishinan shari'a na jihar Sokoto,
idan aka duba ma'anar menene ta'addanci a dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma dokar mu ta ƙasa wato Terrorism Prevention Act 2001 as amended musamman sashe na 1 ƙaramin sashe na 2 abubuwan da suke yi ma ya wuce ta'addanci su wa'annan nasu ya wuce wannan idan suka zo wajen wannan aikata su da ta'asa sukan yi fyaɗe ga mata sukan kashe mutane suka sace dukiyar mutane kuma har da hashi da makami suna yi suna kisan kai suna fyaɗe suna kuma jima mutane rauni idan suka ba suka ga ma'aikata wannan abin ko da zaka shiga wurin da suka shiga zaka ga kusan duk wannan al'umma an tada ita an kore mutane sun zama ɗan gudun hijira kuma recently idan aka duba abubuwan da suka yi har da jirgin sojan yaki jirgin yaki na soja sun taba kayarwa so mu a jihar Sokoto mai girma gwamnatin jihar mu ya ziyarci shugaban kasa kwanan baya inda ma ya ba da shawara tunda an san in da'ira inda irin waɗannan abubuwan ke aiko ake aikata su tsakanin jihar Sokoto Zamfara Katsina da wani sashe na Kebbi da kuma Niger ana iya dokar wannan wurin gaba daya a kaddamar da dokar ta baci domin fasabu doka irin wannan mataki so da ayyana su yan ta'adda da kaddamar da dokar ta baci dukkan su suna iya ba da dama ga ayyun hanyar dukkan damar da ya kamata musamman wasu makaman yaki da aka sojojin Najeriya ba za su yi amfani da su ba sai in an ayyana su a matsayin kamar yan ta'adda na ƙasa da ƙasa to annan ne za a iya umarni da su musamman waɗannan sababbin jirage da aka zo da su da kuma wasu makamai domin dokar yaki ko yaƙe-yaƙe ta Geneva Convention ta 1949 ta hana a yi amfani da wasu makamai a wasu al'umma musamman idan ya zama ba yakin ƙasa da ƙasa ba ne kamar na Najeriya yaki ne cikin ƙasa tsakanin jami'an tsaro da wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gai da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Kasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya Talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na Mali a wannan makon. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasashen Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul.
Masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan. Nan da sa'a 1:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace. Kafin mu sallama, sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Aminu Lawan da Usman Lawan Gumel da aka fi sani da Basa. Bisa rasuwar ƙaninsu Ibrahim Muhammad da aka fi sani da Dunguri Niga. Allah Ubangiji ya gafarta masa. Haka kuma na mika sakon ta'aziyya ga ikkiliziyar majami'ar Ekuwa saboda rasuwar mama Asaba Musa tsakani da matan marigayi Rabar Musa tsakani da wadda za a jana'izar ta yau Laraba da karfe 10 na safe a Bandot dake Daf a jihar Bauchi. Allah ya rahamce ta ya kuma ba da dangana amin. Sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan injiniya Steve Chia wanda Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata za a kuma yi jana'izar sa a mako mai zuwa. Za a fara addu'a a majami'ar Ekwa Plateau Church da karfe 4 na yamma yau Laraba. Haka kuma za a yi addu'a jana'iza gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a Plateau Church da karfe 8:30 na safe a Ekwa Plateau Church 1A. Kuma za a yi jana'iza ranar Juma'a a garin su Etip Makar jihar Benue. Allah ya ba dangi duka jimirin rashi ya kuma kyautata namu karshen. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umri da ma injiniyan mu ne Mr. Carol ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC cewa sai mun sake haduwa nan an jima kadan da hankali da misalin karfe 8 na wannan safiya assalamu alaikum.